sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25, da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Saurare, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 5 ga watan Yuni na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Maryam, shugaban Amurka Donald Trump ya haɗi da sauran shugabannin Turai domin tunawa da dakarun haɗakar ƙasashen nahiyar ta Turai da suka yi taron dangi, suka kuma samu nasara akan sojojin Nazi. Sannan kungiyar nan mai rajin kare mulkin demokradiyya ta Freedom House da ke nan Amurka ta ce 'yancin 'yan jarida yana raguwa a duniya. Ana sa ran za a zaɓi shugaban gwamnatin sojojin Thailand Prayut Chan-o-cha a matsayin Prime Minister.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa manoman auduga fiye da 5,000 suka samu tallafin irin auduga da wasu kayayyakin inganta noma a jihar Plateau a Najeriya a ƙarƙashin wani shirin tallafawa manoma na gwamnatin tarayya. Bayan haka za ku ji cewa wani matashi a jihar Imo ya shirya wata babban liyafar karrama sallah, wato karamar sallah domin musulman garin Owerri da ke jihar a kudu maso yammacin Najeriya. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin himma wanda Abdulaziz Adil Ture shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an yi sallah lafiya. Shugaban Amurka Donald Trump ya haɗu da Prime Minister Birtaniya Theresa May da Prime Minister Canada Justin Trudeau da shugaban gwamnatin Jamus Angela Merkel da sauran shugabannin duniya a birnin Portsmouth da ke kudancin Birtaniya domin tunawa da dakarun haɗakar ƙasashen nahiyar Turai da suka yi taron dangi, suka kuma samu nasara akan sojojin Nazi. Taron ya kunshi kaɗe-kaɗe da karanto tarihin abin da ya faru a lokacin, ciki har da inda shugaba Trump ya karanta addu'ar da tsohon shugaban Amurka Franklin Roosevelt ya taɓa karantawa ga masu sauraron rediyo. Bayan da aka fara mamayar sojojin na Nazi a shekarar 1944, ita ma sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu ta shiga cikin taron tare da tsofaffin dakarun da suka taka rawa a wannan rana, wacce aka yi wa laƙabi da D-Day. Kungiyar nan mai rajin kare mulkin demokradiyya ta Freedom Press da ke nan Amurka ta ce 'yancin 'yan jarida yana raguwa a duniya tare da 'yancin siyasa da kuma na walwalar al'umma. A cikin rahoton da kungiyar mai zaman kanta take fitarwa a duk shekara, wanda aka fitar a yau Laraba, kungiyar wacce ke zaman kanta ta ce 'yancin 'yan jaridu a duniya na fuskantar tawaye matuƙa sama da shekaru 10. Saboda ci gaba da cin zarafin kafofin watsa labarai masu zaman kansu a jihohi masu dokoki da kuma barazana ga masu aikin jarida da 'yancinsu na yau da kullum. Ana sa ran za a zaɓi shugaban gwamnatin sojojin Thailand Prayut Chan-o-cha a matsayin Prime Minister a zaman farko da Majalisar Dokokin ƙasar za ta yi a yau Laraba. Prayut na da goyon bayan gamayyar jam'iyyar da ke goyon bayan dakarun ƙasar ta Pralang Pracharat, wacce ta lashe kujeru 100 a majalisa mai wakilai 500, bayan da ta samu ƙuri'u mafi rinjaye a zaben gama gari da aka yi a ranar 24 ga watan Maris. Ana kuma sa ran zai samu kujerun majalisar dattawa masu kujeru 250. Waɗanda gwamnatin sojoji ne suka zaɓe su membobinta. Wannan zai bashi ƙuri'u 376 da yake bukata daga majalisun biyu. Goyen bayan da Prayut ya samu daga jam'iyyar Democrat ya bashi ƙarfin gwiwa lamarin da ya sa shugaban jam'iyyar kuma tsohon Prime Minister Abhisit Bejiva ya yi murabus. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Russia ta musanta cewa ta fadawa shugaban Amurka Donald Trump cewa za ta janye ma'aikatan tsaronta daga Venezuela, sanarwar da ta saba kalaman da shugaban Amurka ya yi a baya. A jiya Talata, ministan harkokin wajen Russia Sergei Lavrov ya ce, "Na yi mamaki da na karanta wannan labarin. Mu ba mu bada sanarwa ga kowa ba." Wataƙila ya karanta labarin ne a jaridar Wall Street Journal. Lavrov na mayar da martani ne kan wani sabon sakon Twitter da shugaba Trump ya wallafa a shekaran jiya Litinin. A watan Maris ne Trump ya ce, "Dole ne Russia ta fita daga ƙasar Venezuela da ke kudancin Amurka bayan da ta kai jirage ɗauke da kayayyaki da kuma masu ba da shawara kan taimakon shugaba Nicolas Maduro yayin da ƙasar ke fama da rikicin siyasa." Amurka dai na so ne a hamɓarar da shugaba Maduro, wanda suke ƙawance da takwaransa na Russia Vladimir Putin, yayin da dukkan 'yan ƙasar Venezuela suka bazama a kan tituna suna zanga-zangar adawa da gwamnatinsa. A yau Laraba, shugaban hukumar da ke kula da harkokin ba da agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce akwai buƙatar kuɗaɗe na gaggawa don a magance yunwa a yankin arewa maso gabashin nahiyar Afirka bayan da aka ƙara samun ƙarancin ruwan sama. Mark Lowcock ya ce zai saki dala miliyan 45 daga asusun gaggawa na Majalisar Ɗinkin Duniya don taimakawa Somalia, Ethiopia da Kenya. Amma ya ce ana buƙatar ƙarin kimanin dala miliyan 700 a wannan shekara don hana matsalar yunwa kamar wacce ta faru a Somalia a shekarar 2011, lamarin da ya sanadiyar mutane mutum 250. Daga cikin kuɗaɗen da aka rarraba, dala miliyan 30 na Somalia ne, dala miliyan 10 kuma ga Ethiopia, yayin da dala 5 kuma na Kenya. Na fi damuwa da Somalia, inda a ƙarshen shekara muna tunanin akwai mutane miliyan 5.4 da ke fama da mummunan rashi. Miliyan 2.2 na iya kasancewa cikin mummunan yanayi, a cewar Lowcock, yayin da yake ganawa da ƙaramin rukuni na manema labarai.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da jihar Filato a Najeriya. Manoman auduga fiye da 5,000 a jihar ne suka ci moriyar shirin nan da ake kira Anko Borrower Scheme da Turanci, ta hanyar samun anguriya, taki da magungunan feshi. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Da take kaddamar da shirin ba manoman audugan iri da sauran kayayyakin noman audugan wa waɗanda suka sanya hannu, jami'ar babban bankin Najeriya reshen jihar Filato Madam Helen Thompson ta ce ƙananan hukumomi 5 ne za su ci gajiyar shirin da suka hada da Kanke, Kanam, Wase, Lantan ta Kudu da Basa. Madam Helen ta jaddada wa waɗanda suka amfana da yunkurin gwamnatin tarayya cewa rance ne aka ba su.
It's not a gift, it's not a grant. It's a loan and it carries 9% interest per annum.
Tace ba kyauta bane ba kuma taimako bane, amma rance ne da ƙarin kashi 9% da za a biya bayan watanni 12. Jami'ar Babban Bankin Najeriya ta ce duk wanda ya ki biya hukuma za ta kamo shi ta wurin bayanan da ya bayar a banki, kuma ba zai ƙara amfana daga wani shiri na gwamnatin tarayya ba. Naji ta bakin wasu da suka samu irin anguriyar da sauran kayayyakin nomanta.
Sunana Zitan Namkur, gaskiya na ji dadi ba kadan ba. Ni ina fiye da shekara 35 ina kan noma auduga, amma ba wani tamako kamar irin wannan.
To yaya batun kasuwan auduga fa? Ana kuna samun waɗanda suke saye?
Da mutane kasina suna zuwa innan sai nan tara in sun zo za su saya hannuna.
Sunana Muhammad Muktar daga Wase. Gaskiya wannan tallafi mun ji dadin sa kwarai da gaske, domin dama muna ta mafarkin mu samu taimako daga gwamnati saboda yanayin abubuwan mu da yake tafiya a cikin noman auduga.
Saratu Dalhatu Abubakar, a yanayin yadda muka ga rayuwar na tafiya, muna sai yaran mu su makaranta, kuma bamu da yanda hanyar da zamu yi su makarantan. Shine muka nima alfurma a wurin gwamnati su taimaka mu.
Dama kin taba noman auduga ne?
Ban taba nayi noman auduga ba, zan fara.
Jami'in ma'aikatar inganta ayyukan noma a jihar Plateau, Luka Kefas, yace farfado da noman auduga zai bunkasa tattalin arzikin Najeriya kamar yadda yake shekaru 40 da suka gabata.
Auduga, koko da manja har da fatu da gyadama, da su ne suke kama mana, ko kuma su ne abinda Najeriya take takama da shi ta fannin tattalin arziki. Shi yasa a lokacin da mun tashi muna yara, mun ga dalan auduga a Kano, mun ga dalan auduga a Amfiyar. Wannan program da aka kawo mana, muna fatan za a dauke shi da muhimmanci.
Ita ko wannan mace tace sun yi farin ciki saboda zai rage yawan atamfofin roba marasa inganci da suka cika kasuwanni.
Sunana Tafita Apollos. Yanzu zannuwa ya zama na roba. Kina zuwa kusa da wuta sai nannade, amma idan an dawo da wannan auduga aka koma ana noman sa zai taimake mu wurin atamfa, za mu ji dadin daura shi, kuma zannuwan za su zama da sauki.
Shugaban kungiyar manoman auduga reshen jihar Plateau, Muhammad Garba Garga, ya bada tabbaci wa manoman audugar cewa gwamnati ce za ta sayi audugar da za su noma.
Kada a baka kaya ka je ka kira wani a gefe kana sayar mishi da kaya, so an baka ne ka je ka yi aiki. Mu kuma in ka nomi audugar ne ka zo za mu sayi audugar a hannunka, sai mu cire rancen da aka baka, sauran abin da ya rage balas naka a baka kaya.
A baya dai manoman shinkafa da masara sun samu irin wannan rance daga gwamnatin tarayya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Madalla a gaida Zainab Babaji. A yayin da ake ci gaba da yin bukukuwan sallah, wani matashi a jihar Imo ya shirya wata gagarumar liyafa don musulman garin Oweri, wani abu da mutanen yankin da yawa suka yaba da shi. Wakilin muryar Amurka Alfonso Okorigwe ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A jihar Imo, wani matashi mai suna Ifanin Wajikwa ya kashe zunzurutun kuɗin da ba bayyana ko nawa bane wajen shiryawa al'ummar musulmin jihar, musamman mazauna Owerri, babbar liyafa domin ƙarawa shagulgulan ƙaramar sallar da aka gudanar jiya Armashi. Da yake magana da muryar Amurka fadar sarkin Hausawan jihar Imo da ke Owerri, inda aka yi liyafar, matashin da ya ce,
I felt like I should come and attend my brothers and sisters, embrace them, kind of show love in this period which is all about sharing and giving.
Yace nazo ne in nishadantar da ƴan uwana, in rungume su, in nuna musu kauna a wannan lokacin da aka kebe domin rabarwa da kuma bayarwa. A cewar babban limamin jihar Imo, Alhaji Dauda Wanyagocha,
abin da ya faru yau abu ne na tarihi mai kyau, domin gode Allah mun gani manzo sallallahu alaihi wasallam, su kuma da suka yi, Allah ya taimake su, Allah ya saka musu dariya wannan aikin abin da ni zan gani.
Alhaji Awal Sa'idu baban Suleiman shine sarkin Hausawa na jihar Imo, kuma ga abin da ya ce.
dan yadda ake rafi matsaloli da yawa a ƙasa, dan yadda economy din ƙasa ya kasance, aka samu wani wanda ya iya zuwa domin ya nuna farin ciki da ɗan uwa musulmai a wannan jaha, kuma ya zo kasance tare da mu, kuma ya mana abubuwa wanda dukkan mu taɓa zata ba. Tabbas wannan abin kaman darasi ne wanda ya kamata al'umma su san cewa in kana da shi, wani bai da shi kuma yana bukatar taimakonka, yana da kyau ka cire abin da Allah ya baka ka taimaka mishi. So wannan abin da ya faru ban Allah nan ba musulmi bane kuma ba Bahaushe bane, amma yau gashi nan ya sa musulmai cikin farin ciki, kuma ya sa Hausawa cikin farin ciki, ya sa Igbo musulmai cikin farin ciki, ya sa Yarbawa musulmai cikin farin ciki, har da wanda ba musulmai ba sun zo sun amfana da abin da yake. So abin alfahari ne ga kowa. Babu abin zamu ce mishi sai da mu ce Allah ya saka alkhairi, kuma Allah ya biya shi abin da yayi mana.
Yayin da shi kuma Oba Oladeji Musibau sarkin Yarbawan jihar Imo ya tofa albarkacin bakinsa.
We are here today to attend, to get together, organized by a Christian brother.
Yace mun zo yau ne mu halarci bikin da dan uwan mu mabiyin addinin Kirista ya shirya mana. Anasa tunanin yana ganin ya kamata mu kasance tare cikin kwanciyar hankali da lumana da musulmi da Krista. Idan har mutum kamar sa na iya daukar nauyin wannan liyafar, to fa ya kamata musulmi da Krista su yi koyi da wannan, saboda abin koyi ne na gaske. Ina jinjina masa da fatan Allah ya saka masa da alkhairi. Ko me wasu daga al'ummar ke cewa?
I have never seen in all my years of practice of Islam where an individual came out to spend heavily.
Kenan Alhaji Yusuf cine dozin mohana cewa tunda nake musulmi ban taba ganin inda mutum guda ya kashe zunzurutun kudi don ya taya musulmai murnar bikin sallah ba. Duk abin da kake gani da ke gudana anan, Ifanin Wadikwa ne ya dauki nauyin da abinci da abin sha. Gaskiya tunda nake musulmi ban taba gani irin wannan bajinta ba, kuma ya kamata musulmai su yi koyi da wannan, su masu isar da gudunmawar su duk lokacin da mabiyan sauran addinai na gudanar da bukukuwan su. Saboda idan kuwa muka ci gaba da hakan, ina ganin za a karfafa dankon zumunci a duk fadin kasar da ma duniya baki daya. Kusan haka ne ma ita malama Aisha Ahmed Obi ta ce.
He has done something that nobody has done, and he has created a very big impact love between the Muslims and the Christians.
Yace yayi abin da ba wanda ya taba yi, kuma yin hakan zai kawo kauna da jituwa tsakanin musulmai da kristoci. Ina kira ga kowa ya yi koyi da abin da wannan bawan Allah ya yi yau, saboda wannan wata hanya ce na samar da zaman lafiya, wannan wata hanya ce na nuna cewa da musulmi da krista dukkan ɗan uwa ne. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Nigeria.
Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan na cewa karfe 11:18. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Himma bata garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun tattauna ne da Jamila Garba Abdu ƴar asalin ƙasar Najeriya wadda ke a yanzu haka zamne a Burtaniya. Ta zo ne kira ga reki ga matasa wanda suna buƙata su je Turai. Ko su je biɗa, ko su je neman sauyin rayuwa.
Eto, wannan it's a bit sensitive in the sense that yawanci zaka ga abin da ya sa ɗalibai matasa suke sha'awar su tafi wani ƙasa, saboda suna ganin cewa ƙasashen da suke a Afrika ba sa samun yanayin rayuwa yanda suke so kuma me yanayin rayuwa mutun ya samu ci da sha ta kwanciyar hankali da sanin cewa zaka iya zuwa inda zaka je baka fargaban ko za a tare ka ko za a dauke ka a hanya da sauran su security the basic things in life abin da yasa suke sha'awa saboda sun san in suka je turan za su samu aiki so ina gan in aka kikiro kaman haka kikiro hayoyin samun aiki da yanda za a yi ko ba aiki ba ko ba wai sai sun ma gwamnati aiki ba in suka sama daman su abubuwan da suke ganin zai kara amfanan al'umma yanda za a yi su sama
ci gaba
generally to zaka ga cewa mutane za su so su tsaya a gida su gyara abubuwa da yanda abubuwa ke tafiya a gida
to a matsayin ki ƙwararriya a cikin yadda zake taimaka ma matasa masu so su bude kamfanoni me ya kamata ayi a yankunan mu na Afrika musamman in ce Nigeria
sensitization yawanci mutane ba su san yanda za su bi su sama yanda suke so su tafiyar da al'amuran su ba matsalan kenan so sensitization shine a farkon abin da zan iya tunani akai an ce knowledge is power so ilimi yana da amfani sosai dan baka san abu ba baka san shi ba amma in akwai sanarwa ga jama'u da kuma trainings haka training programs akwai abubuwa da yawa da za a iya da za a yi da mutane za su samu ilimin yanda za a yi su tafi da abin nan ba wani abu ne kuma mai wahala ba abu ne da akwai mutane da yawa a cikin Africa da suke da ilimin abin za su iya koyar da matasan nan za su iya nuna musu hanya za su iya ba su daman su fito da nasu tunanin ga yanda za a ci gaba saboda yanzu rayuwar gaba ɗaya ta canza technology there are so many developments that have come into place akwai ci gaba sosai da zai taimaka wurin sanarwar
yanzu a takaice inda baki jiha guda a Nigeria in ce to Hajiya Jamila wannan jihar na baki ita kuma ina so ki kula da take canza mata manufa daga talauci zuwa arziki zuwa sauyin rayuwa kuma zuwa kwanciyar hankali inda matasa ba za su barin shahohin su ba suna tahiya suna saka su cikin harkar ta'addanci suna kai kansu Libya suna rasa rayukan su a Ture kuma in sun zo a Turan ma suna tamaha za su samu rayuwa ingantai su iske rayuwar ma ba abin suke tamaha bane
kwarai da gaske
a matsayin ki kwararre a cikin harkar kasuwanci kuma a cikin harkar kafa kamfanoni me ya kamata zaki inda baki a jihar Gulana nace to Jamila wannan jihar take ciki zaki kula da ita
to zan daukan maka jihar Kaduna saboda dan na tashi nan na sani na nai rayuwa gaba ɗaya kan na zo UK abinda za a iya yi yawancin yaran da zaka ga cewa matsalan ma yana fara daga foundation din su ne daga karatu tun daga primary school so akwai programs da yawa da za a fara yi tun daga primary school din nan da secondary school har universities ko kan zo akwai proposal da na ba ma vice chancellor din mu a lokacin muka yi magana akan ire-iren wayannan abubuwan sanarwa ne yawanci basically sannan a ba su opportunity din yin abu a lokacin da muke yin entrepreneurship din zaka ga cewa a cikin ajin akwai wayanda sun iya Arabic suke karanta akwai Hausa students da wasu su aikin tailor suke yi abinda suke bukata kawai kayan aikin da za su fitar da ideas din nan da suke da shi a wurin na samu makanikin mota a wurin na su kuma ya iya aiki amma da yake ba opportunity ba a san shi ba sai kaga an gwamnati akai ma company aje ana kashe kuɗi to in ana taimaka ma yara tun da san da suke karatu ba wai sai sun fito a ce ba su da aikin yi ba zaka ga cewa abubuwa canza so dan ideas akwai abubuwa da yawa da za a gyara a jiha kaman Kaduna in particular
Jamila Garba Abdu kenan yar asalin kasar Najeriya wadda ke yanzu haka zamne a Burtaniya mun gode kwarai da bamu damar tattauna tare da ke a cikin wannan shirin namu na himma ba ta garago wanda ni Abdul Aziz Adili Toro ke gabatarwa da kuma hadawa daga nan birnin Washington DC ni Abdul Aziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
To madalla gaida Abdul Aziz Adili Turo yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Oh. wasika mu ta farko a yau wanda ta fito daga hannun Fatima Sada Sa'idu Daura ta ce nasarar da rundunar ƴan sandan Najeriya suka samu na cafke gungun wasu ƴan bindiga waɗanda suka kai har kimanin 38 wata babban nasara ce da fatan za a rika yi musu hukunci daidai da abin da suka aikata dan ya zama darasi ga na baya. Ita kuma wasika ta gaba ta haɗin gwiwa ce daga Adamu Habu Umar Nyanga, karamar hukumar Taura a jihar Jigawa, da Buhari Yahaya Nunguru suka ce, "Assalamu alaikum VOA Hausa, a yau ku bamu dama mu taya ɗokacin ƴan uwa al'umman musulmi a faɗin duniya murnar barka da sallah ƙarama. Da fatar Allah ya maimaita mana ta baɗin-baɗin baɗaɗa, ya kuma amshi dukkanin ibadun da muka yi, Allahumma amin." Shi kuma bai wasika ta gaba cewa yayi, "Salam VOA Hausa, don Allah ku bani dama na nuna rashin jin daɗi na ga yadda gwamnan jihar Kano yake yin kausasan maganganu ga mai martaba sarkin Kano Sunusi Lamido Sunusi da irin kalaman da yake furta a kansa, san ba daidai bane domin naka yana da iyaka, amma shi kuwa nashi ba shi da iyaka. Da fatan gwamna Ganduje za ka yi taka tsantsan a wannan lamarin." Sako daga Malam Usaini Dangote, Karasuwa daga jihar Yobe. Mai wasika ta gaba ko cewa, "Ina taya ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraron su barka da sallah. Haka zalika ina yi wa ɗaukacin ƴan uwa al'umma musulmi na duniya baki ɗaya barka da sallah. Da fatar Allah ya sa muna daga cikin waɗanda aka ƴanta cikin wannan wata na Ramadana, Allahumma amin." Allah shi maimaita muna. Sako daga Mahmud Salihu, ƙauren Namoda daga jihar Zamfara. Mai wasikan mu ta ƙarshe a yau shine Yusuf Mai Leda Gololo, yace, "Salam VOA Hausa, taya bukukuwan sallah da kristoci ƴan ƙasar Ghana suka yi wa ƴan uwa musulmai abin yabawa ne. Da fatan hakan zai ci gaba da faruwa a faɗin duniya. Allah ya sa mu dace, amin."
Madalla, kafin mu yi sallama da ku ga wannan sakon. Madalla, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya haɗu da Prime Minister Birtaniya Theresa May da Prime Minister Canada Justin Trudeau da shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel da sauran shugabannin duniya a birnin Portmont da ke kudancin Birtaniya. Domin tunawa da dakarun haɗakar ƙasashen nahiyar Turai da suka yi taron dangi suka kuma samu nasara a kan sojojin Nazi. Ƙungiyar nan mai rajin kare mulkin demokradiyya ta Freedom Press House da take nan Amurka ta ce 'yancin 'yan jarida yana raguwa a duniya tare da 'yancin siyasa da kuma na walwalar al'umma. A cikin rahoton da ƙungiyar mai zaman kanta take fitarwa a duk shekara wanda aka fitar a yau Laraba, ƙungiyar wacce ke zaman kanta ta ce 'yancin 'yan jarida a duniya na fuskantar tawaye matuƙa sama da shekaru 10 saboda ci gaba da cin zarafin kafofin watsa labarai masu zaman kansu a jihohi masu dokoki da kuma barazana ga masu aikin jarida da 'yancinsu na yau da kullum. Ana sa ran za a zaɓi shugaban gwamnatin sojojin Thailand Prayut Chan-o-cha a matsayin Prime Minister a zaman farko da Majalisar Dokokin Ƙasar za ta yi a yau Laraba.
To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da engineer mu Mr. Patrick. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.